Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ibrahim Kalma Tigarba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Alhamis 27 ga watan Janairu. Cikin shirin za mu sake kawo muku yadda ta kaya a bugawa ta baya-bayan nan a gasar cin kofin Afirka da ake yi a ƙasar Kamaru. Sannan a yayin da wasu ‘yan raji ko masu ra'ayin jagoran ‘yan awarin Biafra Nnamdi Kanu ke zargin cewa hukumomin da ke tsare da shi a Najeriya na tilasta masa amfani da riga guda ɗaya tilo, wasu kuma na cewa
magana kan da shi fari da shi da shi abin da ya dace kenan da zai yi wanda ta haka din yana iya ganin cewa zai iya jawo ra'ayin wasu ko a tausaya mishi ko kuma ba shi ban ba.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za a ji shirin na ƙasa ba kasawa ba da Sulaiman Munabar ma ke gabatarwa. Za a ji sharhin jaridun Ghana da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya. Wani gagarumin shiri da kungiyar ISIS ta tsara da nufin kubutar da dubban mayakanta daga gidan yari a arewa maso gabashin Syria ya kawo ƙarshe fiye da kwanaki 6 bayan da harin ya jefa wurin da makwabtan wurare cikin rudani. Kungiyar SDF mai samun goyon bayan Amurka ta sanar jiya Laraba cewa ta samu ikon kwace gidan yarin na Al-Sina da ke Hasaka, wurin da ke tsare da kimanin mayakan ISIS 4,000 waɗanda suka hada da kusan yara maza 700 zuwa 850 da kuma ƙananan yara daga iyalan ISIS ɗin. Wannan matakin sojin wanda aka lakabawa suna da People's Hammer Operation ko bugun gudumar jama'a ya bada sukunin kwace dukkan gidan wakafin Al-Sina a Al-Hasaka da kuma mika wuyan dukkan 'yan ta'addan Daesh, kamar yadda kakakin SDF Farhat Shani ya sanar a sakon Twitter ta yin amfani da takaitaccen sunan kungiyar ta'addancin na harshen Larabci. Duk da gargadin da Amurka take yi na cewa sauran makonni kaɗan ya rage ma Iran ta samu ƙarfin yin makaman nukiliya, akwai saɓani tsakanin ƙwararru a Washington kan yiwuwar Iran ta yi gaggawar ƙera irin wannan makami kuma da yadda Amurka da ƙawayenta za su magance irin wannan kasadar. Iran ta kai lokacin da ya kamata, lokacin da za a ɗauka wajen samar da kayayyakin da ake haɗa bumabumai, yana ƙara kusatowa zuwa wasu 'yan makonni kalilan, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken a wani taron ganawa da ya yi a ranar Litinin ta yanar gizo. Duk cikin watan Afrilun da ya gabata ne dai Amurka da Iran suka fara wata tattaunawa a kaikaice don kimanta yiwuwar komawa ga yarjejeniyar 2015, inda Tehran ta yi alkawarin dakatar da ayyukan nukiliya a musanya mata da samun sassaucin takunkuma daga Amurka da sauran manyan ƙasashe suka ƙaƙaba mata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A halin da ake ciki kuma, Amurka ta bayar da amsa a rubuce ga buƙace-buƙacen tsaron Rasha bayan da ta tuntuɓi abokanta na ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO da sauran abokan hulɗa na Turai da suka haɗa da Ukraine, yayin da kuma aka ci gaba da kira kan yin tattaunawar diflomasiya tsakanin Amurka da Rasha. Takardun da muka mayar sun hada da nuna damuwar Amurka da ƙawayenmu da kuma abokan hulɗarmu kan take-taken Rasha na yin yankan baya ga harkokin tsaro, wato yin aiki da ƙa'ida da wani ingantaccen tsarin yin bitar damuwa da Rasha ta nuna, da kuma shawarwarin da muka gabatar a game da bututuwa da za mu iya cimma daidaito kansu, a lafazin sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken yayin wani taron manema labarai jiya Laraba. Jami'an Amurka sun ce har yanzu Amurka da Moscow za su iya cimma matsaya da kuma yiwuwar samun ci gaba da ya hada da batun ƙayyade makamai masu alaka da makami mai linzami a Turai. Jakadan Amurka a Rasha John Sullivan ya gabatar da takardun da kansa zuwa ma'aikatar harkokin wajen Rasha, kungiyar ƙawancen tsaro ta NATO, kuma ta mika wa Rasha tata takardar ta daban kan tsaron Turai. Jami'ai sun bayyana cewa takardun na tsawon shafuka ne kaɗan.
Kafin Hanifa ta kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu sake nufar kasar Kamaru. Mu sake jin yadda kasar Masar ta yi galaba kan kasar Abrikos a gasar cin kofin Afirka. Muhammad Rabu Gareka.
Ranar Laraba a Duwala a wasan Bidagoni da zai je rukunin kwata final tsakanin Egypt da Abrikos. Mohamed Salah ya tsinkale da cikin raga a yayin bugun daga kaishe mai tsaron gida. Wannan abin ya sanya 'yan wasan Egypt cikin farin ciki sosai. Amma fa an sha wahala gabanin a yayin da ake wasa, 'yan wasan Abrikos sun ta kai hare-hare daban-daban, sun fi kuma rike leda. Manazarta na nunin cewa 'yan wasan Abrikos sun rike leda kashi 57 cikin kashi 100. Alhali 'yan wasan Egypt kashi 43 suka rike. Mabiya bayan 'yan wasan kasashen biyu sun kasance cikin halin dardar hakarshe. Ga ra'ayin ɗaya daga cikin 'yan kallo.
Ni ne Muhammadu Shehu Ban Amar a garin Gaundere. Ina jin daɗin wannan wasa da aka yi, amma an je har ya kai daga kaishe mai tsaron gida. To abin kuma inda muka tuna bai zo mana haka ba. Don mu muna bayan Abrikos. Sannan kuma a gabas ta tsakiya kuma Allah ya bata nasara. To wannan shi mu jira kenan, ake kira Egypt. To sannan yanzu mu muna jiran kasan mu Kamaru, in Allah ya ba mu sa'a muna gani mu ne zamu dauki wannan kofi.
Shi kuma wannan bazata da aka yi a wasa tsakanin Mali da Equatorial Guinea, wanda a yayin da ake wasa 'yan wasan Equatorial Guinea suka hana na 'yan Mali rawan gaban hantsi har sai lokacin bugun leda ce kaishe mai tsaron gida. A wannan lokacin kuma wasu daga cikin 'yan wasan Mali suka nuna rashin korewansu, kamar Hamari Traore, Falai Sako da wasunsu da suka jefa leda gefe. Kasar Equatorial Guinea za ta yi karo da kasar Senegal a rukunin gaba. Ga ra'ayin wani manazarci.
Ni ne Ahmadu Tijjani daga Gaundere. Mun ga wasa ne na Mali da suka buga, yanzu nan muka fito ganin wasa. To abinda muka ga kai an yi abinda bamu yi tsammani ba. Mali ta tsaya ta yi wasa ba inda kai tsammani ba. Sun samu kullo kashi 58, wa'annan sun rike abinnan kashi 42. An buga penalty kuma ana yi buga na farko, wa'annan suka yar, a na biyu wa'annan suka zo suka saka. To an je dai har bugawa na biyar, da kaman Mali za su yi nasara. She suka zo ba yi nasaran ba, aka ci gaba da buga har na takwas, sai Mali suka zo suka yarda shi abin nan penalty. Karshen yin an zo ana buga, a ƙara buga wanda aka yi shi Sako dan Mali ya zo yar. To iya abin da za mu iya faɗa kenan anan.
Muhammadu Rabiu Damba, muryar Amurka daga Gaundar Cibiyar Adamawan Kamaru.
Za a gaida Muhammadu, yanzu kuma ga Hanifa dauke da sauran labaran duniya.
Afghanistan na fuskantar karuwar hare-hare cin zarafin mata, barazanar nuna kyama ga mata masu neman mata da 'yan luwaɗi da waɗanda suka canja sigar halittarsu ta asali tun bayan da mayakan Taliban ɗin suka kwace ƙasar. An rubuta cin zarafin a cikin wani sabon rahoto da kungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam na Human Rights Watch da kungiyar Outright Action International suka fitar jiya Laraba. Binciken mai taken koda kaji can sama sai mun nemo ka, mutanen na LGBT a Afghanistan tun bayan da Taliban ta kwace mulki sun nemi da Taliban ta daina cin zarafin mutane da suka zabi su canza jinsinsu sannan su kare su daga 'yan banga. Amurka ta yi gargaɗi jiya Laraba kan ƙaruwar haɗarin gudanar da kasuwanci a Myanmar kusan shekara guda kenan bayan juyin mulki a kudu maso gabashin Asiya wanda aka fi sani da Burma. A shawarwarin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bada, ta yi gargaɗin cewa yana da matuƙar haɗari ga jama'a, harkokin kasuwanci da cibiyoyin kuɗi da sauran jama'a su yi harkar kasuwanci da Myanmar wanda zai amfani gwamnatin mulkin sojan Burma ne.
To a gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu nufi Najeriya inda ake ci gaba da tuka muhawara kan zargin kuntata ma shugaban ƴan awarin Biafra da hukumomi ke tsare da shi Nnamdi Kanu zargin da hukumomin kasar kuma ke karyatawa cikin zarge-zargen har da na cewa an tilasta masa sanya riga iri guda kullun dan bin diddigin wannan zargin wakilinmu a Abuja Umar Faruk Musa ya tuntubi jami'in hukumar DSS a Abuja Malam Ahmad Shamsuddin wanda ya ce
muna jin maganganu wadda ba lallai haka suke ba kuma sun yadu sosai muka ce to wani lokaci in kai shiru mutane suka ci gaba da jin ƙarya sai suka kamar gaskiya ce so muka ce yana da kyau mu fita mu yi bayani mu sanar da jama'a abin da ake ciki cikin wannan bayanin da akwai shi wannan wadda muka kamu muka ajiye kuma yana fuskantar hukunci a gaban kotu wadda ake kira Nnamdi Kanu wannan mutum da ke neman ficewa daga ƙasa ta hanyar ƙarfi ba hanyar lumana ba wato yana cewa da muka ajiye shi nan ba ma kula da shi ba ya canja kayansa kuma baya ma samun abinci isheshe to wannan ba gaskiya bane wato mu dai yadda tsarin aikin mu yake kuma muna nan mutane ne masu bin doka da oda kuma muna bin haƙƙin dan adam koda kai ana gudanar da kai ga kotu ne wato in ba kotu ta tabbatar kana da laifi ba muna riƙe ka kamar mutum ne wanda ke jiran shari'a sai lokacin da aka tabbatar akai ka ga hukunci saboda haka abinci dai mun ba shi zabi yana cin abin da ya ga dama kuma ana kawo masa lawyer sa kullum za su zo su same shi su yi magana da shi abin da yake bukata ya ga musu je su kawo kuma ba ma hanawa na biyu kuma inda yake kwanciya daki ne yake kwanciya da gado da komai in ka zo ka gani mahala ko gidan mutane talaka ba zai iya samun wannan irin jin dadin ba na uku kuma wanka da canja kaya duk lokacin da ya ga dama yana yi kuma yana canja kaya guda ɗaya dai da ya ajiye kullum in zai je kuta dauke ta maka laye je aka ganshi a je ce da ita yake ta zama wata da wata ne ba haka yake ba wannan
malam Ahmed Shamsuddin kenan jami'in hukumar DSS a tattauna da ne da shi a Abuja a waje daya na tuntubi malam Ibrahim Katsina wani mai shiri kan sha'anin tsaro domin in ji ƙarin haske dangane da irin matakan da ake dauka akan mutanen da ake zargi da laifi kuma suna hannun jami'an DSS a gurin kula da rayuwarsu da kuma lafiyarsu inda yake cewa
abin da zalura duk cikin shi shin yara ne ko ana cutar da shi wadannan su ne ya kamata a mai da hankali a kansu ba maganar cutar da ke sa ba sutura zaɓi ne naka in ma so yake to ba su sutura wannan da ya rike gare shi amma ita hukuma ba aiki ta bane ce ka sa riga irin ka sa in dai ba kai prisoner ba ne don kai prisoner ne akwai irin kayan da aka ce ka rika sanyawa tsarin mulki da kuma shari'a ta ƙasa amma maganar kayan da ke sa riga shi ne shi abin da ya dace kenan ya rika yi wanda ta haka din yana yin ganin cewa zai iya jawo ra'ayin wasu ko a tausaya mashi ko kuma ba shi goyon baya amma a tsarin mulki da doka da kuma harka ta tsaro hukumar tsaro ba ce laifi ba da ta bar cikin wannan kayan shi ya ga dama kuma a sun suna cikin kayan labari koko don ba suna mutu da waɗannan wasu abubuwa ne waɗanda ya kamata jama'a su ma kada ma su mai da hankali a kan su abin da ya kamata ne a lokacin laifin da yi me matsayin laifin a dokar ƙasa shin da cikin laifi a kai shi an mai zargi ne ko kuma ya aikata an zalunce shi ne ko kuma shi ke kokarin ya zalunce
to amma wasu suna ganin kamar irin hidimar ma da ake mashi a tsarin nan kamar ana shagwaba shi kamar ba kowane mai laifi ko wanda ake zargi da laifi ake yi wa wannan hidimar ba domin an ce har katifa da yake kwanciya an canza mashi da bayani ya taso a kotu
wannan shi nuna cewa kwarewa ta aiki da jami'an wannan hukuma ta DSS wajen kana da kamata a ce an takura ka ba an motsa maka su kaga tabbatar cewa ai kula da yake mashi mata wuce ka'ida kamata a yaba musu ba a ce ni yadda yake samu ita kenan a'a wannan shi kai shi da mai fata
Malam Ibrahim Katsina kenan wani mai shiri kan sha'anin tsaro a tattauna da ne da shi a Abuja Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Nigeria
a gaida Umar wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu kafin mu kai ga shirin mu na gaba a dan shakata da wannan waka daga Sudan
nake a kurkun nake garin sarki ban mance da ku ba hamsawa ban mance da ku ba hamsawa
Zuwa gaida ɗan Hausa a Sudan, yanzu kuma lokaci ne da zan ɗan koma gefe guda Salamu Aminu Barma ya shigo da shiri na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Nakasa ba na ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkar mu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mummuni Barma. Har yanzu dai muna tarayyar Najeriya, inda kungiyoyin nakasassu ke kara yawaita kiraye-kirayen ganin hukumomi sun fahimci halin da suke ciki sakamakon tarin matsaloli na rayuwa da ake fama da su, inda farashin ababen masarufi ya cira sama a wani lokacin da ake fama da talauci, musamman a wajen mutanen da Allah ya jarabce su da tawaya, yayin da matsalar tsaro ta durkusar da fannoni da dama. Karfafa sha'anin ilimin nakasassu da na 'ya'yansu wata hanya ce da kungiyoyin makafin arewacin Najeriya ke dauka a matsayin wata hanyar warware matsalolin da ke damun su, kamar yadda suka shedawa wakilin muryar Amurka Abusha Nasiru Adamu El-Hikaya.
Sunana Kwamaran Muntari Sale, sakataren yaɗa labaran kungiyar makafin arewacin Najeriya. Tallafi da Abdullahi Umar Gandu da ya mana Kadumul Islam da magana da ya akan ilimin ƴaƴanmu da zuwa kananan makafi tun daga primary har university ya kasance kyauta ne, to kiran da muke da shi ya kasance wannan abun a maida shi doka a jihar Kano, wanda yau ko babu shi mun tabbatar insha Allah wannan gajiyar ba za a fasa cinta ba. Kuma wannan nasarori da aka samu jaha 19 din nan duk da Abuja, ya kamata a ce wannan sauran gwamnatoci da masu hannu da shuni su ma su dauko yami, amma bi da gudu ka kama makafu, bi da gudu kuturu na dakira sai ka kamo shi, ba gurguna kan keke ka ce ka zazzage shi ka dauke keken saboda ka kama shi kana tunanin ya bar bara, wannan ba zai magance bara ba. A doko wacce jiha a kirga na kasassun nan, na kasassun nan guda nawa ne, gwamnatocin nan, gwamnatocin nan ba su kadai za su yi taimakon nan ba, masu hannu da shuni masu shiga su ba da zakka, yau ko zakkan Najeriya da za a iya cire ta musamman ƴan arewacin Najeriya mu dumbin abin hannu da gare su, to da zai kasance ya ce yau ko wacce jiha misali ko wanda local government a ce a gina wani kasassu a gina masu disabled quarters, yau wannan guri na nakasassu ne, in za ka kai tallafin ka kai masa can, in za ka yi mine gobe wallahi ko sai ka dauko mota ka kana yawo kowace jiha kana neman mai bukata ta musamman ka taimaka mashi ka rasa saboda ya sami ingancin rayuwa. Mu abin da ke damun mutanen mu musamman manya-manyan ƴan bokon mu da suke zuwa kasashen duniya su gano wai sai a gano abu rana ɗaya ka je ka ga gidan mutun yanda ya gyara shi kai ma sai ka zo ka ce wai rana ɗaya kai kuma ta ƙarfi ka za ka gyara kai baka san ya aka yi yanda ya gyara. To da ni kiran da nake da ƴan bokon mu da suke ba da shawara cewar ko a kama na kasassu a bari a'a a zo a gina wa na kasassu gidaje a zo a ba su a kula da lafiya a kula da ilimin su a kula da ilimin ƴaƴan su yau duk mutumin da ka riga ka dauki ilimi ka baki ka gama da shi in Allah ya so ya da shi zai samu wa kansa mafita Allah zai ba shi mafita yanda zai ga ya samu dogaro da kansa ko zakka ka dai yau za a ware ta kasan nan ina so in tabbatar maka ilikaya wallahi ta ishi a gabatar da inganta rayuwar na kasassu a halin da suke ciki
kan sale anan zamu iya cewa daga abun da irin tsari na da jihar Kano ta dauka inda duk jihohin nan 19 za su irin wannan za ku wannan kungiya za ta iya kulawa da duk makafi da suke wannan yankin na Arewa.
To ai ko yanzu dama wannan jiha 19 da Abuja kiran da muke yi su yi koyami da kamar yanda mai girma gwamnan jihar Kano ya yi ya tallafa wa na kasassun shi cewar yau a zo a samun mana da irin wannan tallafi kowace jiha ta zo ta sa ilimin kananan makafi da ilimin ƴaƴanmu da muka haifa nan na kasassu ya kasance tun daga primary har university kyauta ne. Zan baka misali kwanan nan ni na sa yara na karatu wallahi alazimi da kyar da buga-buga da yaya zan yi na samu na in banda taimakon Allah da Allah ya agara mu da ina kallo yara za su dinga tafiya makaranta yara na kuma ba su tafi makaranta ba sakamakon ba ni da wannan karfi amma yau in aka wayi gari sai wuri an tallafa mana ina so in gaya maka ba za ka ga mutane masu bukata ta musamman suna fangan-fangan ba akan titina.
To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin sakataren kungiyar makafin arewacin Najeriya Comrade Mutari Sale da wakilin muryar Amurka Abuja Nasir Adam Elikaya ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
To a gaida Suleiman yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana.
Daily Graphic da musu mashawarin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine an kafa gidauniyar sake gina garin Afrace wadda Joyce Ayi za ta yi wa jagora. Dalilin ta ce gwamnati ta kafa wata gidauniyar ba da tallafi wadda zai taimaka wurin sake gina garin Afrace inda wata fashewa ta lalata garin da baki daya. Gidauniyar wacce aka kaddamar da ita a ranar Talata na da mambobi guda 5 wadda Reverend Dr. Joyce Ayi ke jagora a matsayin wadda za ta managing gidauniyar. Kwamitin zai taimaka wurin samar da kuɗi da kuma kula da yadda za a raba shi ga al'umman wannan gari. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times wannan labarin ta rawaito an kama likitocin ƙarya guda 2 waɗanda ke gambaci ko likitocin da suka samu horo daga kasashen waje suna gudanar da zubar da ciki ta barauniyar hanya. Jaridar ta ce an kama wasu likitoci guda 2 waɗanda majalisar likitoci da kuma aikin haƙuri a bisa haɗin gwiwa da ɗan sanda sun ka gudanar da wannan aikin inda sun ka cimci waɗannan likitoci na Jabo waɗanda ke gudanar da kuma zub da ciki ba akan hanya ba su ne Bright Apple mai shekaru 29 wanda aka nuna cewar ya zambaci ɗalibai masu koyon aikin likitanci. Ya samu Obusu mai shekaru 57 wadda ke koyon aikin likitan din amma kuma yake gudanar da zub da ciki ta barauniyar hanya. Yake hira da manema labarai a nan Accra a jiya mai rajista na likitocin na ƙasa Mr. Divine Banyo Bla ya nuna cewar ma'aikatarsa ta samu ƙorafi da dama daga mutane ɗaiɗaikun cewar ana karban kuɗi masu yawa daga likitocin da suka samu horo daga waje waɗanda ke son su gabatar da jarrabawar su na majalisar a nan ƙasar. Kakakin majalisa Tagbe kalma ce ta awa da ke nufin sarki Bagbe ya girgiza majalisar dokoki da shigarsa na sarauta. Jaridar The Herald ce ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce kakakin majalisar dokoki Alban Bagbe yau da aka buɗe zaman majalisar dokoki ya fito a wani salo na daban. Maimakon shigar da aka saba ganin shi a ciki in za a buɗe majalisar, kakakin majalisar Alban Bagbe ya gwammaci yin shiga na gargajiya inda aka same shi ya yafa zanen nan da ake cewa kanta mai tsada da riga na jamfa, sa'annan kuma ya kawo hula na sarauta na kabilar Ebe daga jihar Volta inda ya cikata bukukuwan gargajiyarsu. Wannan shiga nashi tuni ya shahara a fagage ko kuma dai dandali na sada zumunci inda jama'a ke aikewa da waɗannan hotuna domin jama'a su yi shari'a kai da wannan. Muka zo ƙarshen shirin jaridun na yau. Radwan Allah Muktara, basashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Radwan, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana.
Assalamu alaikum BOA, mai magana Uda Mamadu a Jikuri a karamar hukumar Girgir a jihar Zandar. An yi wannan dama na kira ga shugaban ƙasarmu ya jagoranci zaman majalisar tsaron ƙasa. Muna fatan wayannan manya-manyan jami'an tsaron da suka zama suka tattauna ya zame mana alheri, kuma mu ɗan ƙasa ina kira ga a gare su mu koma ga addu'a don Allah ya zauna da ƙasashenmu lahiya, kuma Allah ya tsare mu daga dukkan wani sharrin Faransa da ƙasashen Turawa wanda ba sa son ƙasashenmu su ci gaba. Ina fata Allah ya koma na zaman lahiya ƙasashenmu. Assalamu alaikum BOA.
Assalamu alaikum murya Amurka. Sayan kuna all Nigeria da manyan mallamai da addini da manyan rabano-rabano da kirista, ku sani Nigeria ce. Nigeria ta mutu nan Allah ya yi mu, kuma nan Allah ya aje mu. Idan muka taimaka ma gwamnati wallahi ta ci nasara, mu ne muka ci nasara. Idan muka gurgunta gwamnati wallahi mu ne za mu shiga wahala. Gwamnati Allah ya mata hannu da yawa.
Assalamu alaikum muryar Amurka, mai magana Kadan Labuwa daga nan Kadan Labuwa jarabi fa Tanzania. Ina ma fatan da kai ka samu lafiya da Najeriya. Allah ya kawo mana zaman lahiya, ka samu lafiya da Najeriya, ka kawo mana kwanciyar hankali, ka samu lafiya da Najeriya. Amin kuma amin. Magana Hamidu Kadan Labuwa daga nan Kadan Labuwa jarabi fa Tanzania.
To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa'a ta kaice.
An ji cewa wani gagarumin shiri da kungiyar ISIS ta tsara da nufin kubutar da dubban mayakanta daga gidan yari a arewa maso gabashin Syria ya kawo ƙarshe fiye da kwanaki 6 bayan da harin ya jefa wurin da makwabtan wurare cikin rudani.
To masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirmu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wadda ta taya ni gabatar da shirin, sai Salamon Abo da ya haɗa shi, da kuma injiniyan mu na yanzu Carl Stalin, ni Ibrahim Kalama shi Garba ke cewa sai fa anjima. Wassalam.